Jama'a barkanku da yamma da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da 60. Masu jama'a jamhuriyar Niger kuma suna iya kama mu ta tashar mu ta VOA Africa mai kan mita 102 da zango 5 wato da 5 a zangon FM da kuma gidajen radio masu zaman kansu na amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashenhausa.com. To jama'a muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC Ali Mustafa Sokoto ne tare da Juma'a Ali muka dawo da shirin mu na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Asabar. Bayan mun gama baku labaran duniya za mu kawo muku shirye-shiryen nan guda uku da muka saba kawo ku wacce Asabar a wannan lokaci wato tsintsiya da jawaban magabata da kuma wasanni a takaice. A fara da labarai.
Assalamu alaikum ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Mazauna da shugabannin wani yankin kasar Somalia sun ce an kashe akalla mutane 6 mutum 9 kuma sun ji rauni lokacin da 'yan yakin sa kai da suke gaba da juna suka yi arangama a ƙauyen Labi Anu da ke tsakiyar kasar a yau Asabar. Da sanyin safiyar yau Asabar 'yan yakin sa kan na Ar da kuma Dudubar suka fara fafata a ƙauyen da ke tazara kilomita 45 daga gabashin Dusamarib suna fafata ne akan ikon mallakar filaye. Gwamnan yankin Galgudud Muhammad Ali Lilmi ya faɗa wa sashen Somalia na nan muryar Amurka cewa ya zuwa yanzu sun san mutane 6 sun mutu kuma fiye da 9 sun ji rauni. Ya ce har yanzu ana zaman ɗarɗar a yankin, tana yiwuwa kuma a samu ƙarin arangamomi domin ana shirye-shiryen fafatawa a ƙauyukan da suke kusa. Wani dattijon yankin mai suna Hassan Ali Umar ya ce da daɗaɗɗiyar rikici a kan mallakar filaye ne ta do rigima a baya an sha fafatawa a kan wannan batu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa yau Asabar cewa tana yiwuwa cikin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zai bayyana sunan wanda yake son ya naɗa a kan mukamin shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. Jiya Juma'a ne kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta ci gaba da kare matakin da shugaban Trump ɗin ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Comey a yayin da caccakar wannan mataki ke ta ƙara yin ƙamari. Shugaban Trump ya kare matakin a saƙon da ya sa a dandalin Twitter yana zargin jam'iyyar Democrat ta masu hamayya da laifin ƙago zarge-zargen cewa yaƙin neman zaɓensa ya haɗa baki da ƙasar Rasha. Al'amarin da hukumar binciken aikata laifuffuka da kuma majalisar dokokin Amurka suke gudanar da bincike a kai. Tun da farko shugaba Trump ya faɗa wa gidan talabijin na NBC cewa James Comey ya tabbatar masa cewa ba a bincikensa. To amma jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta buga labarin da ya saba wa furucin shugaba Trump domin muƙarraban tsohon shugaban hukumar FBI ɗin sun ce ya gwasala buƙatar da Trump ya yi na neman biyayya wajen cin abinci da suka yi tare. Yunkurin sata shiga harkokin injina masu ƙwaƙwalwa da suka haɗa hadda kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka laƙawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da Turanci ta yi ɓanna sosai domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da matsanantu tsayawa cik. A yayin da aka kai kimamin hari ko satar shiga ko kuma kutsawa injinan masu ƙwaƙwalwa 45,000 a ƙasashe 74, harin na ransomware hari ne da ke auna harkokin kamfanoni da masana'antu da na jama'a har ma su buƙaci kuɗi daga hannun waɗanda wannan abin zamban ya ratsa da su. Wannan al'amari ya faru jiya Juma'a a Ingila, ya ɓanna sosai a asibitocin ƙasar. Masu yin wannan zamba kan yi amfani da wata dabarar da idan suka kutsa injin mai ƙwaƙwalwa guda ɗaya to sai ya bazu zuwa harkokin sauran injina masu ƙwaƙwalwa waɗanda ba su da ingantaccen tsari na kare harkokinsu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar Falastinawa a gaɓar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye suke zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi da ba a yi a zirin Gaza, al'amarin da ke nuni da rarrabuwar kawuna da ke tsakanin yankunan guda biyu. ana daukar zaben a zaman zaben gwada farin jinin jam'iyyar Fatah ta shugaban Palestina Mahmoud Abbas. Kungiyar Hamas wadda zirin Gaza ke hannunta ta kauracewa zaben domin bata tsaye da yan takara ba. Kungiyar Hamas ta ce babu abin da zaben zai haifar illa ƙara zaman tankiya tsakanin bangarorin biyu. Tun shekara ta 2006 ne kungiyoyin ba su gudanar da zaben haɗin gwiwa ba. Lokacin da kungiyar Hamas ta samu rinjaye a majalisar dokokin yankin, al'amarin ya haddasa rikicin da ya raba kan yankuna. A shekara ta 2007 Hamas ta kwace ikon zirin Gaza, ita kuma jam'iyyar Fatah ta mallaki gabar yammacin kogin Jordan. Bangarorin biyu suna zargin juna da laifin rashin gudanar da zaben a zirin Gaza. Sojojin Siriya sun samu nasarar kwace sansanin mayakan sama da ke gabashin birnin Aleppo daga hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS. Rundunar soja ta yi watanni tana fafata da 'yan ISIS, to amma sai a yau Asabar Allah ya ba ta nasarar kwace sansanin mayakan sama na Jara. Yawancin 'yan jihadi sun janye daga sansanin. Wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa cewa sojojin gwamnatin Siriya za su ci gaba da dannawa yankunan da suke hannun kungiyar ta 'yan ta'adda, kuma su fada da yankunan da suka kwace a gabashin birnin Aleppo. Tun shekara ta 2014 sansanin na Jara ke hannun 'yan yakin sa kai.
To, labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Tuma da lam. To, yanzu lokaci ne da za a saurari shirinmu na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, barkanmu da warhaka. Jummai Ali daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya da Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mamun Baba Ahmed ƙwararren ɗan jarida za su dubi alfanu da kuma rashin alfanun kafofin yaɗa labarun yanar gizo da ake cewa social media da Turanci. A ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kainaye da 'yan jaridun guda biyu da kuma zantawa da muka yi da Malam Mahmud Baba Ahmed, sai a biyo mu a hankali. Hassan, gare ka.
Alhaji Salisu, da ya kawo wannan maganar na social media, kai a matsayinka na ɗan jarida, kana ganin daidai ne a sake dawo da maganar regulating na social media din?
Ko da abin da ya shafi freedom of speech, wanda kundin tsarin mulkin na ƙasa ya ba kowane ɗan ƙasa ya mura a matsayin shi na ɗan ƙasa, wannan haƙƙi ne nashi, to kowanne din ma yana da limitation. So idan aka ɗauki wannan ma daga constitution na ƙasa, wanda shi ne ya ba da shi ma dukkan wani ɗan ƙasa ya ji daɗi, ya ji daɗin cewa a matsayin shi na ɗan ƙasa yana da daman ya fito ya yi bayani akan ra'ayin shi akan al'amuran da ke tafiya a cikin ƙasa, to wannan ɗin ma da yake cikin constitution ta aje mishi daidai inda zai tsaya. In ya crossing, to ya shiga cikin hakkin wani. Da wannan dalilin ya sa ko shakka babu tunanin a ce za a regulating social media tunani ne mai kyau, kuma zai taimaka wurin wanzan da zaman lafiya a ƙasa, saboda already Nigerian political political situation na ƙasan already is tense. Ka gane, already akwai tension a tafiyan da ake a cikin ƙasar nan. Kiyayya da gaba ta shiga tsakanin al'ummar ƙasar, musamman ma matasa, kuma 'yan siyasa ne suke amfani da su wajen cusa wannan irin kiyayya din a zukatansu. So in ka ɗauki minti 30 kawai ka buɗe social media, ba kai komai ka dinga observing kawai irin yanayin maganganu da yake tsakanin matasa ko na kudancin kasar nan da matasan arewacin Najeriya ko akan magana addini ko akan magana siyasa sai ka ji tsoron cewa kasar nan ma ba ta da future. Kana ganin in ba Allah ya kiyaye ba wannan irin al'amari zai haifar da mummunan al'amari. To wannan ya zama dole mu dukkan masoyin kasar nan mai son Najeriya ta zauna lafiya da ci gaba ya goyi bayan a kawo wani tsari wanda zai regulating yanda za a gudanar da harkoki na social media. Bisa la'akari da abubuwan da ke faruwa a social media sai an nemi hanyar da za a regulate. In ba haka ba yakin da zai taso daga social media sai ya fi physical woma illa a makasar nan.
To idan za ka rufe wannan shirin ba san ko za ka mana tsokaci dangane da aikin jarida kishin kasa da kuma takatsantsan wani jan hankali za ka yi wa 'yan uwa abokan aiki 'yan jarida.
Kamar yadda muka yi bayani a can farko, wallahi aikin jarida ba ka iya yin sa sai in kana da sha'awarsa, shi ne abu na farko tukuna. Aikin jarida yana daga cikin ayyukan da za ka ga abinda za ka koya a jami'a daban duk an karanta maka sai ka zo a aikace sai ka ga abubuwa sun sha ban. To ya zamana kai kanka kana son abu, sannan to kuma kishin ƙasa mutum shi kaɗai fa baya iya ware kansa ya cusa kansa kishin ƙasa. Kishin ƙasa abinda ne ya shafi abubuwan da mutane gaba ɗaya suke, kaga kishi gaskiya da ɗan ƙarancinsa. To kishin ƙasa abu ne wanda ya shafe mu gaba ɗaya. To amma abinda muke roƙon Allah, in aka samu shugabanni masu inganci, shugaba ɗaya zai iya canja abubuwa. Yanzu abin da Malam Salisu da zai yake faɗa harkar doka yanda za a yi gyara social media ɗin nan, abin da ya sa da aka kata majalisa aka yi ca ake ta surutu aka yi mewa suka ce bai daidai ba, saboda inda a ce wanda suke majalisan dukansu mutane ne wankakku wanda ba a zarginsu da rashin kishin ƙasar da duk abin da suka kawo za a ga ƙasar suke so su yi wa jama'a za su goya musu baya. Amma ka ɗau da yawa daga ciki ba duka ba, amma ka ɗau da yawa mafiya yawa daga cikinsu, wannan ana zarginsa sanda ya rike ofis kaza ya yi kaza, sanda yake gwamna wuri kaza ya yi kaza, sanda kaza kaza. To shi yasa suna kawo sun ce za su yi doka abinda duk ƙasa da matasa za a ɗauka. A'a, kuna so ku rufe mana baki ne saboda kan mu tona asirinku saboda ba ku da gaskiya. To wanda a ce za an zaɓi waɗanda suke ana ganin an yaba da gaskiyarsu ba wanda suke da bunu katararsu, to da sun kawo doka abinda za a yi tunani ƙasar sukewa.
Shi ma Malam Mahmud Baba Ahmed ga shawarar da ya bai wa 'yan jarida.
Eto, ai, kamar yadda al'amari yake ne, rashin faɗin gaskiya fa abu ne mawuyaci, kuma abu ne wanda yake jawo wahala ga kowane mai aikin yaɗa labaru. Kamar yadda na gaya miki da farko, in ma mutum zai mu'amala da mutane in yana faɗin ƙarya gobe ba wanda zai saurare shi. A aikin jarida shi fa faɗin gaskiya tamkar wankan mutane sau ɗaya akan yafa. Babban al'amari game da harkan jarida da koyaushe ake tsayawa ana jawo hankulan masu aikin jarida, ana jan kunnuwansu don su fahimta, shine su faɗi gaskiya. Domin ita gaskiya ita ce za ka faɗe ta kuma ka 'yantar da kai. Gaskiya ita ce wanda ba a sake mata suna. Gaskiya ita ce wacce ba ta tsufa. Gaskiya ita ce wanda ba a iya kawarwa. Idan duk kin ji ana hayaniya da wani ɗan jarida ko wani abu, to ba wani abu bane fa, ya tsaya kan gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiyar ne. Saboda haka gaskiyarsa a wajen wasu 'yan siyasa ba gaskiya bane. Za su so su ce ɗan jarida dole sai ya bi ra'ayinsu, sai ya faɗi abin da suke so, ko kuma sai ya yi irin abin da suka ga ya kamata ya yi irin waɗanda su ma suke yi ko kuma irin wanda suke so. Saboda haka gaskiyarsa a wajensu ba gaskiya ba ce, kauce hanya ne, kuma ƙin bin ra'ayinsa ne. Saboda haka bai kyauta ba, sai a ɗauki karan tsana a ɗora masa domin kawai ya riga ya faɗi gaskiya. Dama ita gaskiya duk mai faɗanta bai da farin jini a cikin al'umma, amma mai faɗan ƙarya shi ake runguma, shi kuma yake da farin jini.
ko suke wada oda da bindiga wadansu suke horo hani ko kusu wata hoda
ka fara ya shayarwa tai mai maza ya zama dan jarida
karshen shirin kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke gayyatar ku domin jin wani shiri na tsintsiya madaurin ki daya tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban kasa alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni mai mai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni
ta gishe ku to yanzu kuma sai a ji jawabai
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar kowane makon ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da kasafin kudin bana naira trillion 7.4 gabanin komawar sa ganin likita a London shugaba Buhari ya amshi matan Chibok 82 da aka karbo ta yarjejeniya Ungiyar gwagwarmayar kwato matan BBOG ke murna ba farawa ce ba daidai bane ci gaba da yanayin binciken sarkin Kano bayan sulhun Kaduna
ba wai ina son in kare sarkin Kano a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da hada ni da shi sarkin Kano Sanusi elle gidan ni kuma gidan ne abba ni son a taba taba gidan nan taba arewa ce da dukkan tawa taba masarauta arewa kaya mu carewa
rahoto na nuna wasu daga matan Chibok ba sa kaunar dawowa gida jagoran jama'ar Chibok na Abuja Tambido Hozaya ya ce ba za ta sabu ba
mu yarda mu zo ne da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karbe su da karfi ta kawo su
rundunar sojin Najeriya ta nada manjo general Tahiru a matsayin sabon komandan rundunar yaki da Boko Haram operation lafiya dole Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
haka fa to yanzu zamu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya dattawan da za su sake yi ma yan arewacin Najeriya jawabai yau sune Sheikh Usman Abubakar Babanta ne daga Kaduna da Rabaran Danjuma Adamu daga Kano ga Sheikh Babanta ne
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina kira ga ɗan uwa na mazauna wannan nahiya ta arewacin Najeriya wadda a da dukkan salama da zaman lafiya da aminci da fahimtar juna da zaman tare a nan aka san shi a arewa kuma wadda muna alfahari da cewa mu mutanen arewacin Najeriya alal haƙiƙa a ko'ina a duniya muke da addini idan musulunci kake yi duk inda ka tafi iyaka addinin musulunci ka je maka to mutumin arewacin Najeriya in ya je maka in yana addini ba a raina masa haka kai ma wanda yake kirista idan kana addini ka je Vatican daga arewacin Najeriya za a san lallai kai kirista ne na kirki domin dukkanmu muna tsare addini kuma muna rike addini to addini yana daga cikin abin da ke hada kawunan mutane ko kuma yasa mutane su fahimci juna to anan sai zanto an sami sabanin haka kuma abin da ke sa a sami sabanin haka shine galiban mutanenmu ko ko galibanmu gaba ɗaya mafi yawa mun saki ka'idojin addini domin idan ana maganar addini ne kowane addini yana da ka'idoji da shi gida ta hanyar yadda za ka yi kira da yadda za ka nemi haƙƙi da yadda za ka nemi duk abin da ka rasa to anan ya wajaba gare mu mu mutanen wannan nahiya ta arewacin Najeriya mun lura da irin cikas din da muka samu sababin tashe-tashen hankali da musibu da kashe-kashen juna da abubuwa da suke faruwa bala'o'i wanda suke ba su da kyau mu duba irin cikas din da wannan ya jawo mana na karyewan tattalin arzikin kasa. Mafi yawan masana'antu da ke kasar nan an dauke su an kai su kudancin Najeriya. Mafi yawan ma abubuwa da ke kasar nan gaba ɗaya an ma daina shigo da su saboda mai don babu kwanciyar hankali a wannan area. To idan tashin hankali ya ci gaba kuma muka ci gaba da yin abubuwa wanda suke da kan ka'ida ba, to alal haƙiƙa nan gaba gurguncewan al'amuranmu zai fi haka. Saboda haka ina kira ga 'yan uwana mazauna wannan nahiya, sawa'an musulmi ne kai ko ku a'a ba musulmi bane wanda ke bin wani addini, to ina kira ga cewa mu sani cewa zaman lafiya shine aminci kuma shine ke kawo yalwar arziki kuma shine ke sanya habakan tattalin arzikin kasa. Alal haƙiƙa addinin musulunci ya zo da ka'idoji wato wanda suke na suna iya cewa ka'idojin da idan aka hana maka wani abu ga hanyar da zaka bi kuma ga hanyar da zaka yi, to ka'idojin nan sun fito da a cikin littattafai, dukkan musulmi sun san su, kuma ya kamata a ce an yi amfani da wannan ka'idojin. Kuma ba idan kana son ɗaukaka addinin musulunci don kai ɗaukaka addinin musulunci shi ma an shimfiɗa ka'idoji, to wannan ka'idojin ya kamata a yi amfani da su. In muka duba kamar yadda Shehu Usman Danfodio ta gama da Gullah Ibrahimatihi ya yi kira da kuma yadda ya jihadi arewacin Najeriya, sai mu ga akwai tsari da kuma ka'idoji. Abin da ya sa ya yi nasara shi ne tsari da ka'idoji na addinin musulunci da ya bi. Amma koyaya muka bar ka'idojin kuma muka bar tsarin, to nasararmu ba za ta dore ba. Muna fata al'ummar musulmi da su farka, muna fata kuma al'ummar wannan yanki na arewacin Najeriya mai albarka da su farka su komo cikin hankalinsu.
Shi ma rabaran Adamu ya ce zaman lafiya wani babban ginshikin ci gaba ne.
Jama'ar Najeriya, assalamu alaikum. Musulmi da kirista gaba daya, ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu. Ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa, bari mu maida hankalinmu ga zaman lafiya. Domin zaman lafiya shi ne mafi mahimmanci. Idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa, abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin ƙasa. Kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba. Wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi. Idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi. Kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba. Idan muka duba kamar a nan Kano inda muke, za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su. Idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati, abu mafi sauƙi bari a zauna a daidaita a fahimci juna. Duk abin da arziki bai kawo ba, to rashin sama ba zai kawo mana ba. Da haka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai mu kauda zancen bambance-bambancen addini, harshe, kabila. Mu kauda zancen bambance-bambance na ko ɓangare, domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar, da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yarda su zama limamai, su zama na'ibai da sauransu. To don haka ba mu fi Allah iko ba, bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu. Mu inganta arewacinmu, mu kuma inganta kamfanoninmu, mu inganta addininmu, mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu, shi ne kuma ya biya mana bukata. Matasa, musamman matasan da suke yin wasu abubuwa, me yi wasu na yi sakamakon rashin aikin yi, bari a yi kira da hukuma wannan abin ya rataya a kanta. Waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi, mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali. Saboda haka shugabanninmu na ƙasa, musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamanmu, sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai, bari ku sani Allah ya ɗora muku na waya, kuma a kan na wayan nan kashi lura da mutane, Allah zai tambaye mu a addinance, a gwamnatance. Da wannan takaitaccen jawabi nake cewa assalamu alaikum. Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, To kuna jin wannan shirye-shirye suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je da takaya a filayen wasanni a shirin da Murtala zai kawo mana wasanni a takaice.
Yan Najeriya da dama sun bayyana fargaba akan rashin jin sunayen zaratan ƴan wasan ƙasar da ke taka leda a Turai. Ajerin sunayen ƴan wasan ƙasar da za su je sansanin atisaye a ƙasar Faransa. Mai horar da ƴan wasan ƙasar Ghana Turo ya bayyana sunayen ƴan wasa 25 da za su tafi atisaye domin shirye-shiryen tunkarar wasannin neman gurbi. To amma ba zaratan ƴan wasa kamar Michael Obi da Victor Moses da Brown Ede da Odion Ighalo da Kyle Ekeme da kuma Ogenyi Onazi. Da sai dai jami'an kungiyar ta Super Eagles sun yi bayanin cewa sunayen da aka bayyana na ƴan wasan da za su tafi sansanin ne kawai. Yayin da nan gaba kaɗan za a fitar da sunayen ƴan wasan da za su fafata wasannin na neman gurbi da za su haɗa da sunayen zaratan ƴan wasan. A ƙasar Ingila an tabbatar da kungiyar Chelsea a matsayin zakarun gasar Premier ta bana, bayan da a daren jiya Juma'a ta doke West Brom da ci 1 da nema. Wannan ne karo na biyar da Chelsea din take lashe gasar ta Premier, yayin da mai horar da ƴan wasan Antonio Conte ya kasance koci ɗan ƙasar Italiya na hudu da ya lashe gasar ta Premier bayan Carlo Ancelotti da Roberto Mancini da kuma Claudio Ranieri. To sai dai har yanzu Chelsea din tana da sauran wasanni biyu na gasar da za ta buga, inda kuma za a hannunta mata kofin gasar bayan buga wasanta na ƙarshe da Sunderland a ranar 21 ga wannan watan. Har yanzu a gasar ta Premier, Manchester City ta haye zuwa matakin ta uku a tebur, bayan da a yau ta doke Leicester City da ci 2-1. City din ta haye saman Liverpool ne a fafutukar karewa cikin ƙungiyoyi hudu na saman tebur, tare da tazarar maki biyu da kuma wasanni biyu da suka rage wa kowaccensu. Mai horar da ƴan wasan Manchester United Jose Mourinho ya ce ƙungiyar kan iya shiga sahun ƴan koma baya muddin bata yi nasara akan Ajax ba a wasan ƙarshe ta gasar Europa League a ranar 24 ga watan nan na Mayu. Mourinho ya ce ya yi aiki tukuru domin kimtsa ƴan wasan ƙungiyar, lamarin da ya ba su damar doke Leicester City inda suka lashe gasar Community Shield ta bana. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuma da karfe 5 saura minti 3 na lasariya na Washington DC, yanzu ga labaran mata kacce.
Mazauna da shugabannin wani yankin kasar Somalia sun ce an kashe akalla mutane 6, mutane 9 kuma sun ji rauni lokacin da ƴan yakin sa kai da suke gaba da juna suka yi arangama a ƙauyen Labi Anu da ke tsakiyar kasar a yau Asabar. Da sanyin safiyar yau Asabar, ƴan yakin sa kan na Ir da kuma Dudubal suka fara fafata a ƙauyen da ke tazarar kilomita 45 daga gabashin Dusamarnib. Suna fafata ne akan ikon mallakar filaye. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa yau Asabar cewa tana yiwuwa cikin mako mai zuwa, idan Allah ya kanmu, zai bayyana sunan wanda yake son ya naɗa a kan mukamin shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI. A jiya Juma'a ne kuma fadar shugaban ta White House ta ci gaba da kare matakin da shugaba Trump ɗin ya ɗauka na korar shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka James Coney, a yayin da caccakar wannan matakin ke ƙara yin ƙamari. Yunƙurin satar shiga harkokin injina masu ƙwaƙwalwa da suka haɗa da kafofin sadarwa na kamfanoni da cibiyoyin jama'a duk faɗin duniya da aka laƙawa suna harin ransomware ko kuma ransomware attack da Turanci ta yi ɓanna sosai, domin ta sa harkokin wasu kamfanoni da masana'antu tsayawa cik. A Ingila ma ta sa harkokin asibitocin ƙasar wato tsayawa. Masu waɗannan zamba kan yi amfani da wata dabara idan suka kutsa injin mai ƙwaƙwalwa, ta yadda idan suka kutsa ɗaya to sai ya bazu zuwa sauran injina.
To jama'a, abin da ya sauƙaƙe na a wannan lokaci kamar da na ce, wannan shi ne shirinmu na ƙarshe a yau. Sai gobe da safe don Allah ya kama da ƙarfe 6 na safiyar gobe, don muna fata da mun agogon Najeriya ne jar kamar da ta dace kenan. To ƙarfe 5 agogon Ghana, yanzu kamar da duk kwalifa sata kamar Amurka, Allah ya sa ta tabbatar ya huta lafiya.